السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا اخوان السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم da wannan yammaci na asabar 10 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 1 ga watan 4 a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba a darasun mu na jiya mun tike da karshen aya ta 30 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau zamu tashi farkon aya ta 31 to amma zamu sake komawa mu dauko daga farkon aya ta 30 din daidai fadin Allah madaukakin sarki wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma wannan shine darasin mu na 8 a cikin sura mai Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون
to wannan aya duk abin da ya kamata a ce mu fada game da ita mun fada abu guda biyu kadai nake so in kara dan fa'ida sai mu wuce abu na farko shine a cikin ayar Allah ya kira annabi Adamu da laqabin khalifa wanda kowanne annabi daga cikin annabawa akwai irin laqabin da Allah yake bashi cikin annabawa akwai wadanda ake kiran su da manzanni sune al-mursalina ko ar-rusulu akwai kuma wadanda su al-anbiya'u ne kuma ko a cikin ar-rusulu akwai ulul azmi minar rusuli to kuma ko a cikin ulul azmi minar rusuli akwai khalilur rahman akwai kalimur rahman akwai kuma khalifatur rahman khalilur rahman shine irin annabi ibrahim wattakhadha allahu ibrahima khalila manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi ma khalilin allah ne amma ba da nassin qur'ani ba da nassin hadisi inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila hadisin bukhari to sannan annabi musa alaihi salatu wasalam allah ya kira shi da kalim wa kallama allahu musa taklima falamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu shi yasa bahaushe yake cewa musa kallamu ko musa kalimullahi da ka laqabi ne na annabi musa to haka nan lafazin khalifa laqabi ne na annabi adamu kuma laqabi ne na annabi daud adamu anan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa anan adamu ake nufi a cikin suratu sadiya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta annabawa ta fuskar daraja da matsayi da kuma laqabban da yake kiran su da shi wala qad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa atayna dauda zabura tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah to wannan abu na farko da nake so in kara dangane da wannan aya kenan fadin Allah madaukakin sarki wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa abu na biyu shine ita ayar tana daga cikin madogara da jigo wanda dukkanin malaman musulunci suka dogara akai na cewa al'ummar musulmi dole ne ta zama tana da shugaba ba a zama karazube ba a zaman ta ci barkatai duk zaluncin shugaba da shi din yafi babu da ku zauna kuna ta ihu ai shugabanmu ya cinye kuɗi yayi kaza yayi kaza wanda wannan yanayi sama da ake kuna zaune karazube kuna zaune ta ci barkatai saboda duk adalcin da shugaba zai maka ai sai ya samu sannan zai yi adalcin to idan babu shi kuma duk barnar da shugaba yake maka in akwai shi tafi maka sauki na in babu shi ina fatan kun bayyana wannan zancen mana da a ce ba shugaba da kuma akwai shugaban amma azzalimi wanne yafi a shari'ance da a hankalce gwanda akwai shugaba azzalimi da a ce babu shugaba saboda lokacin da babu shugaba kowa shugaban kansa ne ba wani wanda idan aka zalunce ka zaka kai kara ba wani wanda za a ji tsoro kar ai aikin ta'addanci kamar yadda muka buga misali na kusa dan mutane su gane ku kalli mutanen Libya da yawa akwai ƴan Najeriya suna ci rana ina a Libya ku tambaye su labarin Libya musamman in sun santa lokacin da Gaddafi yake nan da kuma yanzu da babu Gaddafi lokacin da akwai shugabanci da lokacin da kuma yanzu babu me shugabanci ko ya zama shugaban kansa da haka malaman musulunci suka ce duk lalacewar shugaba da shi samun sa yafi rashin sa Allah bai yadda ba al'umma ta zauna karazube Allah bai yadda ba al'umma ta zauna zaman ta ci barkatai domin lokacin da ake zaune ba shugaba ba maganar alƙalanci ba maganar bada hannu akan titi ba maganar kotu ta shiga tsakanin wane da wane in rigimar bashi ta taso babu maganar sulhu tsakanin wane da wane in sun samu sabani da matarsa babu maganar wanda zai tsaya maka idan wani ya ci ma iyakar fili a wannan lokacin kowa zaman kansa yake yi to irin wannan zama munin sa a cikin al'umma Allah madaukakin sarki kadai ya sani irin rayuwar da yau za ku ga wasu kasashe da Allah ya jarabce su da rashin shugabanni suka samu kansu a ciki wanda da Allah ya musu shugabannin ko dai saboda zaluncin shugabannin ko kuma saboda dadi ya musu yawa kawai suka ga su sai sun canja suka tashi suka yi bore suka kashe shugabannin a yanzu zaman ya gagare su kullun ina buga misali da kasar Libya dai lokacin da Gaddafi yake zaune a Libya dadi ne yawa ɗan Libya yawa har suka ce wai abin da Bahaushe yake cewa in dadi ya ma yawa sai ka ce Allah kashe ni a lokacin nan a Libya duk yaron da ya cika shekara 18 yana da gida kuma gwamnati ce take bashi kyauta gidan da in anan Najeriya ne sai wani da wani a lokacin da Gaddafi yake raye a kasar Libya duk dan kasar Libya yana da katin dan kasa irin wanda ake godo da mumi dinnan to shi wannan katin dan kasa duk lokacin da wata yayi duk dan kasar Libya zai je kowane supermarket ya nuna katin sa shi dan kasa ne za a shigar da lamba a computer computer za ta tabbatar da eh dan kasa ne wane ne dan wane jikan wane a rana kaza ga watan kaza aka haife shi wane ne baban sa wance ce babar sa a asibiti kaza aka haife shi yana zauna a unguwa kaza da wannan bayanan sun fito a computer duk abin da kake bukata na rayuwa ka nema za a baka a supermarket gwamnati ce za ta biya ma bambancin ma'aikacin gwamnati da wanda ba ma'aikacin gwamnati ba a Libya a lokacin Gaddafi shine shi ma'aikacin gwamnati duk karshen wata zai ga alert shi ko wanda ba ma'aikacin gwamnati ba duk karshen wata duk abin bukatar sa zai je ya karba kyauta lafiya kyauta karatu kyauta asibiti komai kudi ne kawai ba za a bashi ba ya sa aljihu shine bambancin sa da wancan to amma duk da haka ga suka ga dadin yayi musu yawa su dai a canja to yau sai da ta kai a yanzu maganan nan da nake muku a Libya kwanakin baya naje Niger naje Agadez wani daga cikin yan kasuwar da suke zuwa Libya daga Niger yake ba mu labari ya nuna mu wata katotuwar Hilux Hilux din a kudin Najeriya za ta kai miliyan 35 yace to irin wannan Hilux din mallan a Libya yanzu gwamnati take neman mutane su zo su karba su bada bindiga akwai wata bindiga mai tsada latest bindiga ce ba kowace kasa ce take da ita a duniya ba saboda shi Gaddafi yana daga cikin abin da ya sa a gaba lokacin saboda ya san adawar da yake fama da ita daga bangaren turawan yamma duk inda aka kera makami sabo fillatas Gaddafi yana siya da aka kasarsa a lokacin yana raye tana daga cikin kasashen da suka fi kowace kasashe a duniya mallakan makamai kuma ba wai makaman 80s ba latest one sababbin makamai na yanzu da dumudumin su haka yake siya yake ajewa to tunda suka kashe shi suka fasa rumbun makaman kowa ya dakawawa kowa ya dau bindiga to tunda suka dau bindiga sai kowa ya zama sarkin kansa kowa gwamnan kansa kowa shugaban kasan kansa kowa dan sandan kansa sojan kansa daman me yake sa a ji tsoron dan sanda ko soja ba bindiga ba to kowa ma yana da ita a hannu to wannan shine bala'in da yake damun su yanzu a kasar kana da kuɗin amma baka isa ka zauna lafiya ba da talaucin ma ba zaman lafiya da kuɗin ma ba za a zauna lafiya ba to da haka shi yasa malaman musulunci suka ce duba izuwa ga ayoyi da hadisai dole ne a samu shugaba wanda zai tsawatarwa mutane ko mun zaluncin sa domin daki ko yana zuba yafi waje shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun rayu a karkashin azzaliman shugabanni amma ba su yi musu tawaye ba domin rashin shugaba sharrin sa yafi na a ce akwai shugaba azzalimi gwanda shugaba azzalimi sama da a ce babu shi shi yasa abdullahi dan mas'ud kamar yadda imamu al-bukhari ya kawo a cikin at-tarikhul kabir kun ga dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a karkashin wani gwamna gwamnan mashayin giya ne mankas yake ya sha giya kuma ya taho masallaci wata rana ya taba zuwa don a wancan lokacin shugabannin addini su ne shugabannin rayuwa gwamna shine liman kuma shine alkali to da haka wannan gwamnan gashi mashayin giya gashi kuma shine liman kuma ga irin su ibnu mas'ud su ne mamu a sahu aka zo kuma sahabban annabi ka san in imani ne ba a kai yasu ba in sanin aljanna ne da gwabinta ba a kai yasu ba in san shahada ne ba a kai yasu ba amma ba wannan annabi ya koya musu ba ya koya musu abu shuwa gabanni ko mun zaluncin su matukar za su yi sallah da haka abdullahi dan mas'ud wata rana ya zo sallar asuba wannan gwamnan ya sha ya kwana yana sha bata sake shi ba kuma ya yi musu sallar asuba ya yi raka'a hudu a asuba ya juyo kuma ga su ibnu mas'ud ko kunya baya ji yace ko in kara muku ibnu mas'ud yace ranka ya dade ta isa haka abarta haka amma kuma bai ja zanga zanga ba ko tawaye ko makamancin haka a kasa saboda me din lalacewarsa wani shi zai gani ya ji tsoro ya bi doka din lalacewar gwamnan garinku din lalacewar sarkin garinku din lalacewar shugaban kasar garinku yana tsorata marasa ji amma da zarar sun san babu shi to shikenan to da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta wanda a karkashin wannan aya Allah ya nuna mana haka inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle aban kasa sai akwai shugaba shine ibnu kasir yace wa qadista dallal qurtubi wa ghayruhu bi hadhihi al aya ala wujubi nasbi al khalifati ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه malaman musulunci kamar Imam al-Qurtubi da wanin sa wanda shi Imam al-Qurtubi in ka koma littafin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an ya hakaito ijma'i na malama yace ijma'i ne kan cewa baya halatta al'umma ta zauna ba ta da shugaba dogaro da wannan aya inni ja'ilun fil ardi khalifa yace in banda abin da aka samu daga wani daga cikin magabata wanda ake kira da al-imamul a'sam Qurtubi sai da ya masa habaici yace wa huwa ani shari'ati a'sam shine yake ganin ba laifi mutane za su iya zama zamanta ci barkatai kara zuba ba shugabanci sunansa a'sam a'sam tana nufin kurma yace wa huwa ani shari'ati a'sam kuma daman ya kurumce wa shari'a anan ma'ana ya masa habaici irin na ilimi da haka Imam al-Qurtubi yace a Imam Ibn Kathir yace Qurtubi da wani sunninsa daga cikin malamai sun dogara da wannan aya bisa ga wajibcin samuwar shugaba ko mun lalacewarsa wa yaqta'u tanazu'ahum wanda shi zai rinka yiwa mutane hukunci in sun yi sabani kuma ya rinka raba musu gaddama wa yantasiru limadhlumihim min zalimihim ya rinka kwato abinda aka zalunta daga hannun wanda yayi zalunci ya maiwa wanda aka zalunta wa yuqimul hududa ya tsayar da haddodi mana ya rinka zartar da hukunci akan duk wanda ya cancanta a zartar masa wa yusjiru an ta'atil alfawahish kuma wanda shine zai rinka tsawatarwa mutane gaburan aikata dangin alfasha ila ghairi zalika min al'umuri almuhimma izuwa wannan haka na daga al'amura masu matukar muhimmanci allati la yumkinu iqamatuha illa bil imami wanda baya yiwa a yi su sai da shugaba wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib kuma abinda wajibi baya yiwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi mana in dai haddi wajibi ne kuma haddi ba zai yi ba sai da shugaba to kenan samu shugaba ma menene wajibi ne in dai kiyaye doka yinayi bari na bari wajibi ne to samuwar shugaban da sai da shi za a yi wannan shi ma ya zama me wajibi kuma shi yasa shari'ar musulunci ta hana zanga zanga shari'ar musulunci ta hana tawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da al'umar musulmi ta yi wa wani shugaba mubaya'a ya tabbata shine shugaba sai wani yazo zai yi masa tawaye to annabi yace wannan wanda zai yi tawayen ku hadu ku kashe shi ko waye dan in kun kyale shi shi ma yazo ne da nufin kashe mutane domin da ya hambare na farkon in hambarewar bata yi ba al'amura suka kace me suka lalace to kuma kisa za a koma kan me uwa da wabi to kaga ko da ai sakaci rayuwar mutane da yawa ta salwanta gwanda a rasa rayuwar mutun daya dan sauran su zauna lafiya to wannan ire-iren waɗannan maganganu cikin hadisai suna nan burjik da yawa sun fi shurin masaki domin al'amuran al'umma baya yiwa sai da shugabanci da haka wannan aya inni ja'ilun fil ardi khalifa ta tabbatar mana da haka ubangiji madaukakin sarki yace wa allama adama al asma
wa allama adama al asma akullaha thumma aradahum ala al malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الله يتي وعلم آدم الأسماء سي الله يسند النبي آدم الأسماء سوناي أنا نكون دكا نمون سونا كلمة آدم سوناني النبي آدم kuma shine a madadin khalifa a can da aka ambata inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa to yanzu aikin gama ya gama an sanya khalifa ya sunan sa shine adam da haka yanzu an daina kiran sa da laqabin sa an koma ana kiran sa da sunan sa na yanka dan kowa ya fahimci wane ne to daga nan ne aka samu zaka ga mulki yana da laqabi mai mulkin kuma yana da suna yanzu misali duk wanda yake mulkin Kano cikin birni ya sunan mulkin sa sarki sarki shine title din sarautar to kuma za a iya samun yana da suna na yanka yanzu mai martaba sarkin Kano na yanzu sunan sa sarki laqabin sarautar sa kenan sunan sa na yanka Alhaji Aminu Ado Bayero ko ba haka ba to haka nan in ka koma tarihin kasashe duk zaka samu akwai haka yanzu misali kasar Yemen asalin title din sarautar ta shine Tubba'u an gane ko wanda Allah subhanahu wataala yayi ishara izuwa ga sarautar da kuma wani annabi da aka taba turawa ko wani mutumin kirki ko wani sarki adali wanda Allah yayi ishara zuwa gare shi amma sai ya kira shi da me da laqabin sarautar bai kira shi da sunan sayanka ba ahum khairun am qaumu tubba'in kaga qaumu tubba'in kalmar tubba'u din sunan sarautar Yemen ce كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع تبع سنن سروتا ني نكاس يمن تو هكا نن كسر مصر سنن سروتا تا فرعون تايتل دين ملكين شيني فرعون دو ونده يملكي مصر ابيسا غا wannan tsari sunansa فرعون amma kuma zaka iya samun sa da me sunansa na yanka fir'aunan da yafi kowanne fir'auna shahara shine fir'aunan da ya zamani da annabi Musa ba sunansa ne fir'auna ba sunansa rawtarsa ce shi sunansa al-walid ibn al-ashama ko al-ashama ibn al-walid amma dai sunansa rawtarsa ne fir'auna waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa asaw rasul rabbihim fa akhadnahum akhzatan rabiya an gane ko daka haka nan sunan sarauta irin ta abin nan irin ta kasar Sham ko makamancin haka zaka samu sunan sarautar daban sannan laqabin masu mulkin daban kamar mutanen Misra a wani lokaci akan samu masu sarautar da ba fara'ina ba kamar Aza'iza a kissar Annabi Yusuf wanda ita ma a kasar Misra ta sauka ko ta faru ba zaka taba jin an ce Fir'auna ba sai dai a ce Aziz ko Malik wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi تراود فتاها النفس قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي لذلك كودي يزم ملك كودي يزم عزيز مصر كوكما يزم فرعون وأن لك بيني نصر وتا لذلك النبي آدم عليه السلام ملك سأدوني سننس خليفة كما ملك النبي داود سننس خليفة شي ملك ko kuma title din mulkin shine al-khalifa ko al-khilafa meyin kuma khalifa Adamu kuma sunansa ne na yanka to asalin sunan Adamu alhamza sa guda biyu ce a Adamu ne kamar imanu ne asalin sa imanu to a larabci idan aka samu alhamza guda biyu masu wasali iri daya to daya ta biyun za a canja ta a maida ita sukuni ko a yi mata abin da ake kira da suna tashili ko a yi mata badali ma'ana a madadin a tabbatar da alhamza sai a yi madda a madadin a damu sai zama a damu a madadin imanu sai a ce imanun na fata an gane to me kalmar a adamu take nufi asalinta tana nufin mai kaurin fata an gane ko irin murdaddan mutum din nan mai kaurin fata to shine abin da ake nufi domin asalin kalmar a adamu daga al'udumatu ne al'udumatu bi ma'ana aljildatu fata da haka suka ce annabi adamu kakkausan mutum ne mai girman jiki ne giant ne da haka sifarsa sunansa an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala yace wa allama adama al-asmaa Allah ya sanar da annabi adamu sunaye mala yace ai al-asmaa asmaa al-musammayat sunayen abubuwa masu suna wadanda mutane suka sani suke amfani da su ne yau da kullun kamar yadda muka faɗa a jiya abubuwa na amfani na duniya an gane ko kamar bokiti kamar tukunya kamar fatanya kamar cibi kamar oshiya da makamantan haka kullaha baki daya mala yace ai addawa azzawata wal maani ana nufin aka nuna wa annabi adamu gangar jikin abubuwan kuma aka nuna masa aka gaya masa sunayen su aka aje masa tukunya aka ce kaga wannan yace eh na ganta to amfanin ta shine dafa tuwo ko dafa ruwa ko kaza kuma sunanta tukunya aka nuna masa wannan aka ce kaga wannan eh sunan sa magirbi amfanin sa shine kaza shine kaza shine kaza kuma sunan sa magirbi to haka Allah ya masa daki daki saboda me saboda Adamu yana da buƙatar waɗannan abubuwan a rayuwa dan ba yadda za a yi dan adam ya rayu babu waɗannan abubuwa ba zai yi karayi babu fatanya ba ba zai yi karayi babu magirbi ba ba zai yi karayi babu tukunya ba babu cokali ba babu murhu ba babu kaza babu kaza koda a ce ba sunan abun murhu ba to sai ka samu da yana aiki irin na murhu da wani suna yanzu misali kuka gas gas kuka ba shine a madadin itace da murhu da kaza kaza ba a da zamani ne ya kawo akai juyin juya hali akai modernizing din sa aka sabunta halittar sa amma dai aikin sa yana nan ba ka da ba za ka taba rayuwa babu turmi da tabarya ba to amma yanzu za ka iya rayuwa din baka ga turmin ba baka ga tabaryar ba amma aikin su yana nan domin daman me turmi da tabarya suke maka daka suke ma to yanzu tunda aka dauke su sai a kawo wani abin yayi daka a madadin su koda shi sunan sa ba turmi ba to dai wannan da ire-iren su ake nufi Allah ya sanar da annabi sunan Adamu sunayen abubuwa baki daya abubuwa na bukata abubuwa na yau da kullun abubuwa na amfani shine Ibn Kasir yace was-sahihu zance mafi inganci annahu allamahu asma'al ashiya'a kullaha zawataha wa sifatiha mai zance mafi inganci Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen komai na bukatar yau da kullun ya nuna masa gangar jikin abubuwan kuma ya nuna ya gaya masa sunayen su sannan ya gaya masa amfanin su wa afa'alaha da ayyukan su kama qala ibn Abbas kamar yadda haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa hatal qaswa wal hatta al-faswa wal-fasiyya aka nuna masa hatirmi da tabarya yani asma' az-zawat wal-af'al al-mukabbara wal-musaggara ma'ana aka nuna masa sunayen abubuwa da kuma abubuwan manyan su da kananan su baki daya to malamai suka ce a wani kaulin al-asma' sunaye ba wai na abubuwan amfani ba sunaye na ƴaƴayen sa mana dukkanin mu nan sai da Allah ya gaya wa annabi Adamu za ka yi ƴaƴa kaza a duniya kuma ya nuna masa ƙwayoyin halittar mu wane shine wane wane shine wane wane shine wane masu wannan tafsirin sun kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bada labari ganin annabi Adamu da yayi ga annabi Dawud lokacin yana ƙwayar halitta da Allah ya fitar da ƴaƴan annabi Adamu daga gadan bayan sa suna ƙwayar halitta ya nuna masa su shine wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya fito da ƴaƴan annabi adamu suna ƙwayar halitta ya nuna wa adamu to cikin abubuwan da annabi adamu ya gani na ƴaƴan sa suna ƙwayar halitta sai ya ga wata ƙwayar tana tsalle tsalle da yawa ma'ana tana da kuzari tana da kazar kazar sai Adamu ya tambayi Allah wannan waye sai aka ce ɗaya ne daga cikin ƴaƴanka sunansa Dawud domin annabi Dawud yana da kuzari yana da kazar-kazar shi yasa sana'arsa ba sana'a ce ta ragwaje ba makirin babbaku ne wa alanna lahu alhadida wa asalna lahu aynal qitr da haka sai annabi Adamu ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji shekaru nawa ka diban masa zai a duniya dan naga yana da kwazarkazar ya kamata a ce ya dade ya ci lokaci mai yawa sai Allah ya ce shekara 60 zai yi shekara 60 na diban masa a duniya sai Adamu ya ce ya Allah ina ma ka kara masa 60 ai sun yi kada sai Allah ya ce masa a'a ni na riga na zartar sai ya ce to Allah diban masa anawa ka kara mai to shi kuma Adamu shekara 1000 Allah ya diban masa a duniya shekara 1000 yayin ya mutu to sai aka ɗebar wa annabi Dawud shekara 40 daga cikin dubun Adamu sai aka kara masa sai ya zama annabi Dawud zai yi shekara 100 to shi Adamu ya manta da wannan alƙawari da tattaunawa da suke da Ubangiji da kyautar da yayi na shekarunsa 40 ga ɗansa Dawud to shine har lokacin da mutuwa ta zo wa annabi Adamu yayi shekara 960 saura 40 ya mutu yana kuma lissafa kayansa kaga wannan zai nuna maka Adamu jarumi ne har ka san shekarun mutuwa ka kuma ka zauna lafiya yanzu in kai ne aka ce maka shekara 100 nan gaba zaka mutu duk da 100 ba 100 zaka kallo ba ganinta zaka yi tayi kusa yanzu 100 in ba wasa ba kan akai 50 ka mutu dan ka tsuge da zawo ko asibitin zana aka kai ka ba za su tsaye ma da zawon ba saboda firgici da tsoro amma annabawa sukan ga abin tsoro wanda in ba su ba in wani ne ya gani ba zai iya rayuwa ba su kuma sai su zauna lafiya manzo Allah ya je ya ga wuta ya ga aljanna kuma ya zo ya zauna lafiya amma in kai ne ka leko lahira ka gano wuta to shikenan ranar ka tashi daga aiki to da haka dai annabi Adamu da mala'ikan mutuwa ya zo masa sai ya ce to ai saura shekara 40 in mutu ai ina irga ai dubu Allah ya ce mun zagi sai mala'ikan mutuwa ya koma ya gaya wa Allah ya ce to Adamu ya ce saura shekara 40 sai Allah ya ce je kaka tuna masa ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da shi ba shi ya ce a ɗauki 40 a ƙara wa ɗansa Dawud ba sai aka zo aka tuna masa sai ya ce eh na tuna na tuna to Allah cikin alfarmarsa sai ya ce da mala'ikan mutuwa to ka ce masa 40 ɗin da ya ba wa Dawud ɗin mun bar masa mu mun ba Dawud ɗin zai yi 100 shi ma ya cika dubin to yanzu da dubin Adamu da 100 Dawud duk suna ina da dubannin shekaru sun tafi sun kare walau ista alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri ba yawan kwanaki ba ko mun yawan su in dai rana za ta hudo ta fadi sai an share su yau shekara miliyoyi nawa akai aka wuce kamar ba a yi ba to haka duniya take to da haka waɗansu malamai suka ce sunayen da Allah ya sanar da annabi Adamu sunan ƴaƴansa ne ba wai sunayen abubuwan amfani ba to amma dai kamar yadda muka ji Ibn Kathir ya faɗa zance mafi inganci sunayen abubuwan amfani ne ba sunayen ƴaƴansa ba kamar irin tukunya taɓarya muciya cibi cokali da sauransu an gane ko to sannan Ibn Kathir ya ce idan muka lura da kyau wannan ayar tana fito mana da darajar annabi Adamu a ce Allah ne ya baka ilimi ai kaga ka samu babban malami malamin da babu kamar sa to wannan yana daga cikin fifikon annabawa akan duk wanda ba su ba su Allah ne yake sanar da su ilimi directly amma kai ko baka isa Allah ya sanar da kai ba sai dai ya sanar da wani John ya zo ya koya ma ya sanar da wani Gideon shi zai koya ma mathematics ko ya koya maka science ko ya koya maka geography ko ya koya maka kaza in an yi sa'a ne sai a sanar da wani ustazu sai ya koya maka Qur'ani amma dai a ce Allah ne ya sanar da kai kai baka isa ba amma in ka kalli annabawa to haka zaka ji Allah yana ni na sanar da su wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da haka anan yace wa 'allama adamal asma'a Allah shi ya sanar da Adamu waɗannan sunaye kai tsaye ba wani malami ne ya koya wa Adamu ba kawai Allah ne ya sanar da shi malamai suka ce ya sanar da shi ne ta hanyar kimsa masa ilimin a zuciyarsa bayan ya nuna masa abubuwan kuma sai ya sa mai ilimin a zuciyarsa da kansa Adamu yake kallon abu ba tare da ya taba sanin abin ba amma sai ya ce wannan abin shine kaza sunansa kaza amfaninsa kaza in an kifa shi haka zai yi kaza in an juya shi haka zai yi kaza an gane ko Ubangiji madaukakin sarki yace thumma aradahum alal malaikati sannan sai Allah ya bujiro da waɗannan abubuwa gaban mala'iku aradahum damirunhum yana koma ne zuwa ga al-asma'a kullaha thumma aradahum abin lura nan shine ada an yi amfani da lamirin mace kullaha, anan kuma sai aka ce thumma aradahum ala almalaika, amma da dun thumma aradaha saboda abu idan ba mai hankali bane a larabci kuma yana da yawa, kana iya bashi lamirin mace kuma kana iya bashi lamirin maza da yawa. In kai haka duk ba kai kuskure ba. Al asma abubuwa ne wanda suke gairul uqala, ba masu hankali ba, daka yumkinul isharatu ilaiha bi damiril mufradil muannath kamaraha wa yumkinul isharatu ilaihi ko ilaiha bi damiri jama'atil dhukuri kamarhum thumma aradahum ala al malaika. To daka Allah ya bujiro da abubuwan gaban malaiku, ga Adamu, ga abubuwa, ga malaiku, za a yi jarabawa. Ashe kenan jarabawa asali ta samu, ba wani ɗalibin da zai ce a koyar da shi karatu kuma an zo jarabawa ya gudu. To ƙarya kake, baka shirya ba kenan, ya kamata in ka dawo makaranta ku a hora ka. Jarabawa sai an yi ta. Allah madaukakin sarki ya ci alwashin sai ya bayi jarabawa. Wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Allah ya ce wallahi sai mun jarraba ku har mu gano ko mu tallata ga wanda bai sani ba ya sani bayan mu mun sani. Almujahidina minkum, ga masu kokari zakakurai daga cikin ku, was-sabirina, ga jajirtattu daga cikin ku, wa nabluwa akhbarakum, kowa a san position din sa. Amma wani in ka barshi ba ai jarraba ba, ai zai sha da kai, sai kai taya masa kallon kamar zai ci 100 nan ko ba zai wuce 50 ba, wani ma da kyar zai sha da pass. In ka bar shi kawai a cikin rububi sai ya cika da buguzin. Amma da an yi jarabawa, anan ne zaka gane na gaske da wanda ba na gaske ba, anan ne zaka gane dalibin da ya gogu da wanda bai gogu ba, wanda aka yi asara kudin tara da wanda ba a yi asara kudin tara ba. To da aka jarabawa ka'ida ce a ilimi, ka'ida ce a hanyar koyo da koyarwa, sai an gwada ka. To sai dai mu gane ba wai dukkanin ɗalibin da ya ci jarabawa bane ya nuna cewa ya san abin, wani kawai zuwa ya dan haddato na kwanakin jarabawa dan ya ci jarabawa, wani kuma sata amsa ma yayi exam malpractice yayi. Shi yasa kasashen da suka ci gaba duk da sun yadda dole za a yi jarabawa a tsari na koyo da koyarwa, to amma ba sa daukar jarabawa ita ce me take nuna ɗalibi yafi kowa, ba haka bane ba. Balma abin da aka fi lura da shi shine continual assessment, an gane ko yawan zuwanka makaranta shi yake nuna kana mai da hankali. Yan jarabawoyin da ake yi thesis, manzili thesis, su suke nuna da gaske kana, domin wani za a zo sai ranar jarabawa ta zo sai wata cutar ta same shi, wani kuma sai ya samu over confidence, yayi karatun ya tara dalilan da hujjojin, amma yana shiga ɗakin jarabawar ana nuna masa jarabawar shikenan kuma sai hankalinsa ya tashi. In ya kalli sama ba zai sauko da shi ba, sai an sauko mai da kansa har lokacin jarabawa ya kare, wani daga nan sai dai a kai shi asibiti. To ana samun irin wannan, wannan kaga tsautsayi ne wanda ba a sa mai rana ko. To shi yasa ba a lura da cewa jarabawar ƙarshe ita take tabbatar da ɗalibi ya iya ko bai iya ba, sai a dauko tun daga baya daki 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 har a zo, saboda ita ranar jarabawa takan bambanta da sauran ranaku. Zaka ga shirin ta daban ne, ajin da za a zauna daban ne, tsarin zaman ma daban ne. To wannan kadai yakan sa wani ya firgice ya rude. To da haka dai, amma mu sani cewa jarabawa tsari ne na Allah, kuma ba laifi bane dan an yi jarabawa a makaranta dan a gane waye ya ci waye bai ci ba, kuma dan a gane waye mai kwazo waye yayi wasa, a gane waye ya mai da hankali waye ya ki mai da hankali. To da haka anan yanzu Allah ya sanar da annabi Adamu abu, su kuma mala'iku daman sun cika baki sun ce su suka fi cancantar su zauna a duniya. To yanzu za a yi musu jarabawa a ga wane ne ya cancanta ya zauna a duniya, waye bai cancanta ba. To shine Allah ya ce thumma aradahum ala almalaikati fa qala, sai Allah ya ce da mala'iku anbi'uni bi asma'i ha'ula'i, ku bani labari da sunayen waɗannan abubuwa, ay almusammayat, ababan ambato. Wa fihi mala ya ce a cikin haka taglibul uqala, an rinjayar da masu hankali da marasa hankali. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anbi'uni bi asma'i ha'ula'i, ku bani labari, ay akhbiruni, ku labarta min bi asma'i ha'ula'i almusaymayat in kuntum sadiqin, in kun kasance masu gaskiya. Fi an la akhluqa a'lama minkum, cikin da awad da kuke yi na cewa wai bazan halicci wanda yafi ku ilimi ba. Wa annakum ahqqu bil khilafati, kuma jin cewa da kuke yi ku kuka fi cancanta da ku zauna a duniya ku yi min halifanci sama da shi. Malai ce wa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu, shi jawabin sharadin in kuntum sadiqina abin da ya gabace shi yayi ishara zuwa gare shi ai in kuntum sadiqina fa anbi'uni bi asma'i haula inda gaskiyan kuke to ku gaya mu ai inda babu kasa nan ake gaddamar me ko kawa to a ka'ida ta ilimi in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba duk mutumin da bai sani ba yake kokarin ya nuna ya sani to sai Allah ya kunyata shi ilimi ba ai masa ci da karfi duk yadda kake yin ba abin nan kake yin dodan gona kaske sojan gona na kai malami ne to ka kiyaye ranar da za a kure ka ka kiyaye ranar da me za a kure ka to shi yasa mala'iku sun san wannan ka'ida in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba kuma yana daga cikin abin da ke taimaka maka ka sani in baka sani ba ka yadda baka sani ba to ka ci rabin sani an gane ko shi yasa larabawa suke da karin magana suka ce la adari nisful ilmi in ka ce ban sani ba to yanzu ka ci rabin sanin domin yanzu sai a sanar da kai amma baka sani ba kana jin ka sani kuma ka san baka sani ba to yanzu tsakaninka da sani kun yi nisa aiki ne wurjanjan kafin ka kai ga sani din an gane ko to da haka mala'iku ba su yi kifadi ba ba su yi ci da buguzun ba ba su yi sojan gona ba da Allah ya ce ku gaya min in kun sani sai suka ce a'a subhanaka kalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka mana dan girmamawa ga Allah la ilma lana mu ba mu da sani illa ma 'allamtana sai iya wanda ka sanar da mu kalmar subhanaka tanzihan laka anil i'tiradi ai kafi karfin ai maka karan tsaye kafi karfin a tunkare ka da magana a kalubalance ka la ilma lana mu kan ba mu da sani illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu iya hushi innaka lallai kai anta kaini malai ce ta'kidul lilkafi kalmar anta tana karfafa innaka kafin din cikin innaka damirul mukhatab antal alimul hakim lallai kaini al alimu cikakken masani al hakimu mai hikima allazi la yakhruju shay'un min ilmihi ko an ilmihi wanda babu wani abin da ya wuce sanin sa wayad'ul ashya'a fi mawadhi'iha li hikmatin kuma kaini mai aje abu a inda ya dace saboda sani da iyawa to da haka mala'iku yanzu sun yi abin da ya kamata su yi sun ce wa Allah ba su sani ba yanzu abin da suke jira shine a yi me a sanar da su sai Allah ya ce me
qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
to gabanin mufassara aya ta biyu wacce aka karanta yanzu a aya ta farko malamai suka ce Allah ya faɗi wata niza wata daraja wata martaba da yawa annabi adamu wacce ta bambanta da martabobin da yawa sauran annabawa daga cikinta akwai wa allama adamu al-asma Allah ya sanar da annabi adamu ilimi na kai tsaye an gane ko kamar yadda muka faɗa da yawa daga cikin annabawa sun samu wannan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da imamu al-bukhari ya rawaito a cikin littafin sa na sahihi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ranar tashin alkiyama yajtami'un nasu yawmal qiyamati mutane za su tattaru a ranar tashin alkiyama fa yaquluna sai su ce da junan su law istashfa'na ila rabbina ina ma dai mu zo mu tafi mu nemi ceto a wajen ubangijin mu mana bayan Allah ya sa an tashi mutane daga cikin kaburburan su an tara su a waje daya na farko da na karshe ana cikin mawuyacin hali ga rana dab da kan mutane bai wuce kamar dani daya ba mutane sun yi gumi wani gumin sa iya gwiwarsa wani gumin sa iya cibiyarsa wani gumin sa iya kirjinsa wani ma gumin sa ya shanye shi ana cikin mawuyacin hali na bala'i Allah ya yi buruz da kowa ya ki kula kowa to a wannan lokaci ne mutane baki ɗaya za su haɗa kai sai su ce ina ma dai ku zo mu tafi neman ceto wajen ubangijinmu to na farkon wanda za a zo a kama kafa da shi shine annabi adam manzo Allah ya ce fa ya'tuna adama za su zo wajen adamu fayaquluna sai su ce da adamu suna masu yi masa kirari da kodashi anta abun nasi kai ne uban mutane wannan darajar ba wanda Allah ya wa ita a duniya sai annabi adamu duk wani da ka sani a duniya in dai dan adam ne ubansa shine annabi adamu domin manzo Allah ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga adamu kuke khalaqakallahu biyadihi Allah ya halice ka da hannunsa ba wata halitta da Allah ya taba yi da hannunsa in ba annabi Adam ba wanda ma daraja ce daga cikin darajojin sa wa sajada laka malaikatahu ya sa malaikunsa sun maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in mahalli shahid kenan kuma ya sanar da kai sunayen komai da komai to waɗannan abubuwa da aka ambata guda hudu ko biyar za ku ga uku ko hudu daga cikin su Adamu kadai aka yi wa Allah ya halicce shi da hannunsa ya sa mala'iku sun masa sujjada ba wani annabi a duniya da aka taba sa mala'iku suka yi masa sujjada sai Adamu sannan Allah madaukakin sarki ya sanar da shi sunaye na abubuwa da kansa kuma ya sa shi ya zama shine uban ɗan adam duka to akwai waɗansu ma banda wannan shine annabin da ya taba zama a aljanna ba a tashi alkiyama ba ya zauna a cikin ta ba wai ya shiga ya fito ba ya zauna zaman dirshan domin manzo Allah ya shiga aljanna amma ya fito Idris ya shiga aljanna bai fito ba har yanzu amma shi Adamu asali a cikin aljanna aka halicce shi ya zauna zaman dirshan ko a sama aka halicce shi aka sa shi ya shiga aljanna da shi da matarsa suka zauna na tsawon wani lokaci sannan aka ce su fito to wannan dai yana daga cikin darajojin da Allah ya masa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan ubangiji subhanahu wataala ya sanar da annabi Adamu sunaye to sannan yace mala'iku su fada suka ce bamu sani ba sai abin da ka sanar da mu kala sai Allah yace da mala'iku ya adamu ya kai adam anbi'uhum bi asma'ihim yace da adamu kai anbi'uhum bi asma'ihim ga ya musu sunayen waɗannan abubuwa to anan ma malamai suka ce Allah yayi magana da annabi Adamu ne kai tsaye wanda ba kowane annabi bane Allah yake magana da shi me kai tsaye to amma Adamu yana daga cikin annabawan da aka yi magana da su kai tsaye da Allah yace minhum man kallama Allah daga cikin annaba akwai wanda Allah ya magana da su kai tsaye to Adamu yana ciki Ibrahim yana ciki Musa yana ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa shine shugaba sallallahu alaihi wasallam to da haka Allah ya amfani da ya'un nida wanda take nuna kai tsaye ya Adamu ya kai Adam anbi'uhum bi asma'ihim ga ya musa sunayen waɗannan abubuwa malai yace fa samma kullu shay'in bismihi nan take sai Adamu ya fara karantar da mala'iku in ya dauki tabarya yace ku mala'iku wannan ita ce tabarya kuma amfanin ta dakan sakwara da dakan kuka da dakan daddawa su ba za su san wannan ba wannan ita ce tukunya kuma amfanin ta dafa abinci dafa ruwan wanka dafa kaza sai ya aje da haka duk sai da ya karantar da su wannan ma ya dade fito da darajar annabi Adamu malamin mala'iku ne allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uhum ya adamu anbihum bi asma'i haula in kuntum anbihum bi asma'i ga ya musu sunayen kuma annabi ya karantar da su to dukkan wanda ya karantar da kai ya zama me ya zama malaminka kuma ya zama shugabanka sayyidina ali yana cewa duk wanda ya sanar da ni harafi daya na zama kamar bawansa in ya ga dama ya yanta ni in ya ga dama ya bautar da ni saboda girmama malamai girmama wanda ya koyar da kai sawa'an ilimin addini ne ilimin zamani ne ilimin sana'a ne duk wanda ya karantar da kai ya kamata ya kima ya daraja a idanka ina fata an gane to daka Adamu ya karantar da mala'iku kuma zamu ga irin girmamawa da Allah zai sa mala'ikun su yi masa tare da cewa mala'iku ta wani bangare akwai abin da suka fi annabi Adamu amma akwai abin da kuma yafi su mala'iku sun fi Adamu ibada ko shakka babu domin Allah yayi musu kirari da masu bauta ne ba sa yankewa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftirun la yasbiqunahu bil-qawli wa hum bi-amrihi ya'malun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk wannan yabo ne Allah ya mala'iku irin wannan yaban Adamu bai same shi ba mala'iku an kore musu ma'asiya Adamu ku an tabbatar masa da ma'asiya wa asa Adamu rabbahu fagawa amma su ku aka ce la ya'suna Allah to wannan yasa malamai suka ce me yawan ibada duk da abin alheri yake yi amma bai kai ba mai karantar da mutane daraja a wajen Allah daka kwana kana sallah daka kwana kana nazari dan ka zo ka karantar da mutane la dan ka yafi na wanda ya kwana yana sallah mala'iku suna kwana suna sallah su wuni ma suna yi asali ma su ba sa ci ba sa sha kullun a cikin azumi suke Adamu ko zai ci zai sha zai kwane ya bacci amma tunda ya karantar da su sai aka ce su su masa sujada shi ba a ce ya musu sujada ba da haka malamai suka ce wannan karar ya nuna maka daraja da falalar malami akan me mai ibada fadlul alimi alal abid wanda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum falalar mai ibada da mai ilimi kamar falalata ce da mafi kaskancin cikin ku. Yanzu a ce ga wani wanda shi yafi kowa kaskanci a cikin mu, wal iyazu billah, a ce zaka gwada shi da annabi ya nisan. To haka falalar malami yake da mai ibada yayi fintin kau ya tsere, ina ba ta an gane, domin shi malami kullun shiryar da al'umma yake, kullun gyaran al'umma ne a gaban sa, kullun saita al'umma yake dan tai daidai. Shi ko mai ibada kansa ya sani, in yayi sallarsa shi kadai ta amfana, in yayi azumin sa shi kadai ya amfana, in yayi karatun qur'anin sa shi kadai ya amfana. Amma shi ko malami da ilimin sa kake gyara sallarka, da ilimin sa kake alwala, da ilimin sa kake tsarki, da ilimin sa ka san ka bautawa Allah, da ilimin sa ka san girman iyaye, da ilimin sa ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kaga hidimar sa da dawainiyar sa ta fita wancan. To wannan kenan. Da haka a addinin musulunci girmama malamai, girmama masu ilimi ya samo asali ne tun daga kissar annabi Adamu da mala'iku. Da haka Ubangiji subhanahu wataala yace Adamu sanar da su, falamma anba'ahum bi asma'ihim, bayan ya sanar da su qala, sai Allah yace da su mala'iku, alam aqullakum, da mun ba na ce da ku ba, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ni ne masanin abin da ke boye a cikin sammai da kuma abin da ke boye a cikin ƙasa, mana duk abin da baku sani ba ma ni na san shi. To wannan hikimar da ku baku santa ba, ni kuma na santa, na cewa Adamu yana da ilimin da ku ba ku da shi, wanda wannan ilimin kuma da shi ake zaman duniya. In ba ka da shi ka zauna a duniya, shirme za ka yi ta yi. In ba ka san tukunya ba, kai ba ka san yadda ake amfani da ita ba, ba ka san yadda ake kera ta ba, ba ka san fatanya ba, ba ka san amfaninta ba, ba ka san yadda ake kera ta ba, ba ka san yadda za ka yi kasuwanci ba, ba ka san yadda za ka yi, to me amfaninka a duniya? Me kake yi? Ba ka da amfani a duniya. Da haka zaman duniya sai da ilimi. Shi yasa masu hikima suka ce ilimi gishirin rayuwa. Ma'ana in dai ilimi babu shi a rayuwa, to kamar abinci ne babu gishiri. To duk dadin abinci ko in babu gishiri ko madadin sa zai ciwo? Sai dai ciwo kamar magani, sai dai a tunga cuccusa, amma ba daidan ana jin dadin sa ba. To duk rayuwar da babu ilimi a cikin ta kawai za a yi ta ne lami, amma babu dadi a cikin ta. To wannan ilimin shine mala'iku basu sani ba, Allah ya sani, kuma ya sanar da Adamu, kuma ta bayyana su basu sani ba. Da haka yanzu ta bayyana Adamu ya fi su dacewa da ya rayu a duniya ba su ba. An gane ko? Da haka Allah subhanahu wataala yace inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, ai ma ghaba fihima, wa a'lamu, kuma ni ne masanin ma tubuduna, abinda kuke bayyanarwa. Mala yace ma tuzhiruna min umurikum, abinda kuke fito da shi fili na al'amuranku. Wa minha, wanda daga cikin abubuwan akwai qaulukum, fadin ku da su kuka yi, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, har izuwa karshe. Wa ma kuntum taktumuna, kuma ni ina sane da abinda kuka boye, wanda ba ku fitowa ku fada. To wannan ya tabbatar da cewa mala'iku su ma suna da zukatan da suke boye abu a cikin sa, kamar yadda dan adam yana da zuciya da yake boye abu a cikin ta in baya so a sani, kuma in ya so a sani sai ya fito da shi ya furta a baki ko ya aikata a aikata sai a gani. An gane ko? To da haka mala'iku suna boyewa, kuma ko su boye ko su bayyanar Allah ya sani, kamar yadda mutane suna boyewa suna bayyanarwa, ko su bayyana ko su boye Allah ya sani. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. To da haka Allah subhanahu wataala ya ce kuma na san abinda kuke boyewa. Mala yace ma tusirruna fiha, abinda kuke boyewa. Wa min zalika qaulukum, na daga cikin abinda kuke boyewar ku fadin ku. Ay yakhluq rabbuna akrama alayhi mimma minna wala a'lam, ko wala na'lam. Suka ce yanzu ubangijinmu yana tunanin zai halicci wanda suka fi mu karamci ne da girma? Ai mu ko lalle ba mu san haka ba. Mala yace wa fi hadha, cikin haka tanbihun, akwai fadakarwa li bani adam ga yan adam, anna fadlahum, su sani cewa falalassu, innama huwa bil ilmi, ilmi ya jawo musu. Duk dan adam din da yake so ya daukaka a rayuwa to yayi ilimi, sawa'an ilimin addini ko ilimin zamani. Amma ka zauna ba boko ba arabiya, to ka saiwa kanka wulakancin duniya. Amma da ilimi ne kake kaiwa inda ba a zaton zaka kai. Sau da dama na sha jin wannan lokacin alajikan dan masanin Kano Dr. Yusuf Mai Tamasule yana fada a gaban mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, shi ma Allah ya ji kan sarki, yace ba dan ilimi ba ban isa in zauna inda wannan yake zauna ba, mu zauna tare. Saboda shi dan masanin Kano bawa ne a tsarin abin da ake cewa bayi na gidan sarki, to amma sai ga bawa yana zaune da tare da sarki kujera da kujera kugu da kugu in ba ilimi ba wa zai maka wannan ba abin da ya isa ya dauko bawa ya zaunar da shi tare da sarki a kujera guda sai ilimi daya daga cikin magabata Ata ibn Abi Rabah malami ne bawa ne baki dan Afirka bakin kirin irin bakin nan ma sosai ko a cikin bakaken kallon sa ake to amma yana zaunawa tare da sarakunan duniya na kasashen Larabawa kai wani lokaci yana kan kujera ma su suna kasa a harami tun zamanin tabi'ai za a zo a girke masa kujera a gindin Ka'aba yana fatawa ana tambayar sa yana karantar da mutane Qur'ani da hadisi manyan sarakunan wancan lokacin za su zo su zauna a kasa a gaban sa ilimi kadai ke maka wannan shi yasa mai infiraji yace shi sani kan mai da bawa da mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samar ko gaban ma ba ka zauna da fargaba ba maganin samun sahimma sai ka tabbata in ka soma komi wahala kaza ma rungume ilimi a dama rago ba za ya sha zuma ba to amma abinda da yawa aka bar mu a baya a shikenan shi yasa yau zaka ga duk wani shashanci a rayuwa mu muke yi mu ne banga siyasa mu ne gaba da junanmu da sunan siyasa mu ne kaza mu ne rashin mutunci mu ne rashin aikin yi mu ne kaza saboda an zare mana ilimi amma inda ilimi yawa bai zama aikin banza ba yanzu yau zaka ji duk turawa in suka taso za su yi shiriri ta su sun raina mu ne juji sai su ce ɗan Afirka mun yawa a yawan da suke cewa mun yawa a Afirka ba mu kai 1 bisa 100 fa na China ba China fa tintini da biliyan ake irgata biliyan amma mu har yanzu miliyan 100 ne ana sabani ma ko mun kai 250 amma China biliyan da dubu da miliyan 700 ake cewa adadin mutanen China kaga sun ninka mu wajen sau nawa amma ba za ka taba jin an ce China sun yawa ba balma har yanzu kasar China in akai maka haihuwa saboda san yawa da suke yi wata gudunmawa ake baka yanzu da ƴaƴanka sun wuce biyu a China to duk abin da ya dore gwamnati ce take dauka in dai akai maka haihuwa suka wuce biyu to sauran ƴaƴan na gwamnati ne biyin kawai kai zaka ji da su amma in 100 ka haifa duk ƴaƴan gwamnati ne cin su da shan su da ilimin su da komai saboda su sun gara na yawa ba taren tsuntsiya ba shara bane ba haihuwar yuyuyu bace yawan su yasa a yau a duniya ba inda ba su shiga ba saboda ba yawan banza bane ba yawan tsuntsiya ba shara bane yawa ne da ilimi sun ilmantar da mutanen su daka a yawan su abinci bai musu kadan ba har da yawan da suke da shi a yau abincin su yawa yake musu ciyar da duniya suke yi har a yawan su to amma mu duk da yawan namu da ake cewa da yake yawan taron tsuntsiya ne ba shara shi yasa ake cewa kullum mun yawa dama in baka tsina na komai kai yawa mana amma in kana tsina na wani abu ai baka yawa ba fata ake ka karu ko mu a da lokacin da iyayenmu suke abin da ya kamata da ka girma ka balaga tun baka balaga ba tun fatanyar ka tsawon ku daya da ita za a tura ka gona kana jan fatanyar tana jan ka tun ana zuwa gonan baka iya komai sai dai ka rike jarka farau amma dai an dora ka akan hanyar nema za a yi abinci mai yawa a zo a zuba a rumbu to a wannan lokacin yawa yana da amfani a kasar Hausa shi yasa a wancan lokacin zaka ga waɗanda suka fi yawan ƴaƴa su suke mulki saboda ai su suka fi kuɗi da yawan ƴaƴanka yawan girman fadin gonarka da haka wanda ya fi kowa yawan ƴaƴa shine mai unguwa wanda ya fi kowa yawan ƴaƴa shine dagaci dan ya fi kowa kuɗi dan gonarsa za ta fita kowa yawa dan manomansa sun fi na kowa to amma yanzu da iyaye suke haihuwa su saka a titi ba ruwansu da ƴaƴan me suka yi me za su yi ko oho to sai yawan yake damun mu in kai comparing da yawan mu a yau da yawan mu a da ina ma da haɗi a da a kasar Hausa me mace ɗaya abin kallo ne mata daga uku ne sai hudu sai biyu ƴaƴa ku daga 70 sai 80 sai 40 da wuya ka samu tsoho ɗan shekara 50 a yau wanda zai ce maka kakansa ko babansa a gidansu su uku ne ya dai ka ji su 80 ne su 70 akwai wata kakanmu shekara 5 baya ta rasu yana daga cikin abin da muke sa ta kuka kullun idan muka kewaye ta mu ce wai ina ƴan uwanki sai ta fashe da kuka tace mu 80 aka haifa yanzu saura ni kadai amma yanzu a gidanku da kai da babanka da jikokin gidanku da komai an tarkata ku 18 ne ina yawa yake can gida ɗaya ne mutum 70 mutum ɗaya ne ya haife su mutum 80 mutum kaza amma a lokacin ba sa kukan talauci saboda suna me aiki ba ci ma zaune bane to matukar zamu koma irin wancan tsari yawan mu ba zai zama yawan banza ba ba za a razana mu da yawa ba yawan mu ba zai gagare mu kulawa ba a wannan mutum 80 din da zaka samu dattijo ya haifa shi kadai dukkanin su sai sun shiga gidansa sannan zai rufe kofa ya san kayan sa yana kula da abin sa dukkan su daga rumbun sa za su ci amma yau ƴaƴanka biyu ƴaƴanka uku ka watsar da su a titi baka san me suka ci ba baka san me suka sha ba abin da yafi komai takeicin ma ƴaƴa mata kaga ƴaƴa mace budurwa an kyale ta wai ita take ci da kanta ita take wa kanta komai ita ba rumfa a kasuwa ba ba teburi ba ba shago ba kuma har hakan ma jira ake ta kawo return ita za ta je in ta yawon banza ta gama ta zo da katotuwar waya da tafi kudin gidansu kuma ita za ta taho da indomin da za a ci gobe da safe a gidan kuma ta sake fita a haka muke tsammanin zamu zauna lafiya wata rana wani bawan Allah ina zaune a gida ya kira ni kamar zai kuka yace wallahi mallam gani a wani yanki a sabon gari yara ne samari sun fi 200 ƴan kwaya ne ƴan kaza ga su burjik a zaune yace mun rasa yadda zamu yi da su ina jin kun taba ganin wani documentary da aka taba yi sabon gari Kano aka nuna yara ne zaka same su matasa majiya karfi sama da yaro 200 ƴan kwaya su tona bola su yi kaza ba sallah ba karatu ba sanin waye uban su ko dai ƴaƴan ƴan gudun hijira ne wanda aka tarwatso iyayensu suka taho ko kuma ƴaƴan da almajirai ne iyayensu a titi aka yi musu ciki suka haife su suka zubar kuma duk mun zura musu ido ba kasar da bata da irin wannan amma dabarar da ake dauka su ake asasu a makaranta su zama manya zaka ga wata hikimar Allah irin waɗannan ƴaƴan sai Allah ya ba su kwakwalwa sai su zo su zama waɗansu fitattu a duniya to in kuka watsar da su na farko kun yi asarar kwakwalwar tasu talent din nasu yanzu ya lalace sannan wannan kwakwalwar tasu da ta lalace fa bata yi abin kirki ba za ta koma tana sharri su za su zama ƴan yahu kana ganin ka zama mai kuɗi ka aje kuɗi a banki su za su zo su hada lambobi su kwashe kuɗinka kana zaune a banza saboda suna da kwakwalwar sannan su ne za su zo su zama ƴan ta'adda su za su zama ƴan kidnapping su za su zama amroba su za su zama kaza su za su zama kaza duk kasar da ta bar irin waɗannan aka jibge mata su to idan turawa suna so su fasata waɗannan yaran kawai za su zo su yi recruiting shikenan sai kasar ta tashi in masu sai da kwayoyi suna so su yi kasuwanci su tada hankalin al'umma waɗannan su ne jarinsu in miyagun ƴan siyasa suna so su tada tarzoma a ƙasa waɗannan su ne jarinsu to wannan shine bala'in da muke ciki a Najeriya wanda sai mai hankali ne yake ganowa wani wawan shi yana ganin kawai in dai ya rufe gidansa da shi da ƴaƴansa shikenan ba matsala wallahi da matsala ranar duk da waɗannan yaran suka sulmiyo suka shigo gari to ranar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani mai mulkin da zai zauna lafiya ba wani attajirin da zai zauna lafiya ba wani mai hankalin da zai zauna lafiya a cikin al'umma da haka matukar ba mu dauki waɗannan yaran mun mai da su ƴaƴanmu ba mun gatanta su ba to ƴaƴanmu ma ba za su zauna lafiya ba su ne abokan ƴaƴanmu kuma ko muna so ko ba mu so su ne manyan gobe Allah ya baka kuɗi mai yawa kana ganin daga kai sai ƴaƴanka ka cuci kanka ƴaƴan naka ma ba za su ci ba daka dole ne attajirai su rinka fita suna gina manyan makarantu suna gidajen raino da tarbiyya na irin waɗannan yaran kuma dole masu wadata su rinka zuwa suna ɗauko su ana sa su a cikin yara su ma suna jin dumin iyaye dan in suka rayu a titi suna tashi ne da jin haushin mutane su ba su da iyaye ba su san dumin iyaye ba ba su san mutuncin kowa ba su ba su da mai tsawatar da su abin da zai baka mamaki a yanzu idan ka je gidajen yara waɗanda ake rainan irin waɗannan yaran sai ka samu ko dai na kristoci ne ko kuma ma na turawa ne amma mu ƴaƴan da yake namu ne yaranmu suke yi ƴan uwanmu suka haife su ko suka mutu suka ban mana su amma mu ba za mu yi musu gata ba kwanaki wani ɗan shugaban irin yaƙi da NAFTIB masu yaƙi da fatocin yara ƙanana ya zo ya same ni yake bani wani labari ya ce don Allah mallam ina so ka zo ma'aikatanmu in nuna maka wasu abubuwan mamaki ya gaggaya mu wasu abubuwa yace akwai gidan reno na kaza da kaza da kaza a waje kaza duk ya gaya mu addresses din wajajen yace to wallahi kristoci ne suke da shi kuma yaran yan Kano ne a raine su daga nan kuma a dauke su a yi wani waje da su a kristantar da su kuma a nuna ku makiyan su ne da aka asa su su zama makiyan ku kuma gaba su za su zo su danne ku su zame muku alaka kai kuma kamancin haka a rayuwa da aka dai ilimi shine gatan dan adam ilimi shine zaman lafiyar dan adam da ilimi dan adam ya samu dukkan wata daraja da ya samu da ilimi ne malamai sukan ce mutun ya kan fahim malaika domin annabi adamu ya fi malaiku ba da sallah ba ba da rashin aikata sabo ba a'a shi yayi laifi ma Allah ya ce yayi su ku Allah ya ce ba sa yi amma tare da haka Allah ya ce adamu ya fi su to fifikon da me da ilimi ne wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون abinda muka fada ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh